بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يومنا ليتنكو شابيو غوتا رمضان هجرة دبو دالي هدو دا أربعين دا هدو وان دي 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 دا أكو غوتا مفدو ميلادية دبو بيو دا إشرين دا أكو insha Allah ta'ala zamu dora kan karatun mu jiya in ba manta ba mun kwana kan aya ta 20 cikin wannan sura mai albarka suratul hijri haka ne ko
haka
ne yau kuma zamu tashi insha Allah kan aya ta 21 muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dafa mana cikin abin da zamu karanta wato da abin da zamu bayanin sa na'am men mi shi
wa in min shay'in illa indana qada'inu
na'am
wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum
Ubangiji yace wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu babu wani abu wato wanda taskarsa ba a halin mu take ba ma'ana mu budan taskarsa a domin a baya in ba umanta ba Ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa wa ataina fiha min kulli shay'in mawzun a cikin duniyan nan a mun ba da duk wani abu wanda dan adam zai rayu da shi wato komai mun yi shi amma karkashin kaddarawar mu mauzun a kaddare sannan sai Allah ya ce wa ja'ana lakum fiha ma'aisha da Allah ya shimfida kasa da yake cewa wato wal ardha madadnaha kasa mun shimfida ta wa alqaina fiha rawasiya muka jefa ta mata manya-manyan dutsuna dan kattana rawa wa ambatna fiya min kulli shay'in mawzun kuma muka tsarar da komai a cikin kasan nan wato karkashin kaddarawar mu sai yace waja'alna lakum fiha ma'aisha cikin abin da muka tsarar din sai muka sanya abincin ku da za ku ci ku yan adam ku rayu a jikin wannan ne ubangiji haka ya kaddara a zaka shuka masara ka cire ƴaƴan ka ci wato tattakar kuma ka ba ma dabbobi ko shinkafa ka yanke ka tashi ka debi tsabar ka ci sauran yayin shinkafar kuma ka ba ma dabbobi haka gero haka dawa kaga kenan ashe a jikin abincin kowa Allah ya kaddara masa irin abin da zai ci idan kwaro ya shiga cikin masara shi da abin da zai ci kuma iya wannan shine abincin sa zai fita kai ma a jikin masaran nan da abin da zaka ci kuma shine abincin ka har kuma dabbobin ka da abin da zaka ci kai hata koda ma misalin a ce kai dawa dawan nan ka sissike kalmami ka ba dabbobi shi yasa Allah ya ce mata allakum waliyan amikum abin da muka ba ku na daga tsuro abincin ku ne da ku da dabbobin ku akwai abin da kai Allah ya kaddara shine abincin ka idan yanzu misalin mutum ya noma sai ya dauki kaikayi da karmami sai ya kawo gidansa dan ya ci ya dauki dawar kuma ya ba dabbobi to shi sai dai yunwa ta kashe shi domin Allah bai kaddara masa ya ci karmami ya rayu ba to kaga amma Ubangiji kuma ya kaddara masa kuma dabbobin karmamin za su ci sai ka ba su karmamin kai kuma sai ka zo ka ci a jikin dawar ma har yanzu in ka sissike da abin da zaka sake cirewa wanda idan an surfe da abin da za a sake in ba yanzu da ganda da kuma matsala na rayuwa yayawa mutane dawar ma dauke ta kullun akai ta a jiya nika ta ba da masarar yawa ai yanayi ne ya canza dawa ya zai ci maka dawa baka sissuka ba almajiri maka wai tuwan ba zai ci ba amma da abubuwa suka canza kuma ba a barinta to haka Ubangiji yake kaddara hisa yace wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun sai muka tsarar a cikin kasar kowane irin dangin dan itace karkashin kaddarawar mu kowane abu kuma da muka kawo shi duniyar sai muka sa masa abincin sa a jikin wannan abin da ake tsararwa din kowane abu yana da abincin sa a jikin wannan saboda haka sai Allah yace waja'alna lakum fiha ma'aisha sai muka sanya muku rayuwar ku abinda za ku wato ku sha ku rayu da shi wato sai muka samu ku cikin wannan abin da muka baku a cikin kwaya da kuma dan itace sai Allah ya ce wa mallastum lahu biraziqina sai ko muka ba ku abinda ba ku kuke arzuta su ba aka ba ku dabbobi aka ba ku bayi to sai Allah ya ce da ku da bayin da dabbobin da kwarin da tsuntsayen da komi Allah ya ce arzuta shi da abin da zai ci da abin da zai rayu a wurin mu yake ma'ana duk abin da ka gani mere arzikin sa a hannun Allah yake shi yasa yace wa in min shay'in babu wani abu komi karancin halittar sa koda kwayar zarra ne koda kiyashi ne Allah yace illa inda na kaza inhu taskarsa ta arziki abin da zai ci ya rayu abin da zai bukata da shi a duniya Allah yace a hannun mu yake saboda haka kaga idan musulmi ya yarda da wannan zancen ya tada hankalinsa in wani ya hana shi abu ma bai taso ba domin ga wanda yace komi a hannunsa yake to kaga maimakon ka saka wani wanda ranka zai baci hankalinka ya ta tashi kai tsaye sai ka tafi gurin wanda abin yake hannunsa shi yasa duk mutumin da aka haramta masa saboda haka duk mutumin da aka haramta masa wato roƙon Allah neman kusacin Ubangiji akan biyan bukatunsa to wannan mutumi an haramta masa wato alheri mai yawan gaske na ce an haramta masa wani zai tsamanin kamar wani zai hana ne shedan ne zai hana mutum duk mutumin da shedan ya dabe bai shi ya zama shi ba shi da lokaci da shi a gurin Ubangijinsa da zai nutsi ya roƙi Allah akan wata buƙatarsa ta duniya ko ta lahira to hakika wannan mutumin ba karamar asara yayi ba karamar asara wallahi mutum ba karamar asara yayi ba ya zama baka da lokaci wadacece da zaka roƙi Ubangijinka akan damuwarka amma kana da lokacin da zaka bata saboda neman wani ya biya maka buƙata kaje ka zauna a gunsa ka cinye lokaci ya fadi ƙarya kace gaskiya ne ya fada abin da ba zai yiwu maka ce haka ne saboda mi saboda dan bukata amma ya zama baka da lokaci kai kuma da zaka iya nutsuwa ko bayan sallah ko cikin dare ka gana da Ubangiji akan wata damuwarka ta duniya ko ta lahira to wannan duk mutumin da manzon Allah ya ce aka haramta masa neman arziki a wajen Ubangiji an haramta masa arziki mai girma saboda haka shi yasa Allah ya tuna mana yace wa in min shay'in babu wani abu illa inda na kaza inuhu face taskar arzikinsa a wurin mu take injin Ubangiji saboda haka yace wa manu nazilu ila biqadarin ma'lumin kuma ban ma saki arzikin illa biqadarin ma'lumin sai da wani gurgudu wanda yake musa ne a gurin mu kenan ashe in ka ga nan ma kana nema kai gwanin iya kasuwa ne baka zama a cikin kwana bakwai dinnan kullun kana kasuwa amma Allah bai tara ma ba karka canfa kanka domin Allah ya ce wa manu nazziluhu ban ma sauki arzikin a mutane ne ko kwari ko dabbobi duk abin da yake bukatar arzikin mu abincin mu suturar mu maganin mu abin bukatar mu ban ma sauke masa illa bi kadarin ma'lumin sai dai gurgudu sananne Allah shi ya san ya tsara abin da zai ba mu kowa a kowane yini ko a kowane sati ko kowane wata ko kowace shekara ko kuma abin adadin abin da za a ba mutum a iya rayuwarsa to Allah ya rarraba kuma duyi da kai ba za ka wuce wannan ba dan Allah ya ce duk abin da muka ba mutum to muna sane kuma shi muka kaddara za mu bashi ba za mu ketare abin da muka kaddara ba saboda haka gona shi ma zai ba mu duk mutumin da yake sana'a wato nutsuwa akan neman da zai yi za ka ga wani saboda zafin yana san arziki in ya fara wannan sana'a zai tsallake ya bari ya kama wannan ya tsallake ya bari ya kama wannan ya tsallake ya bari saboda kullun yana hangen wace sana'a ne zai fada cikin ta wanda za ta kawo kudi kusa wannan kuma a hannun Allah yake ba hannun girman sana'a da yake ba, a hannun Allah yake. Shi yasa Allah ya ce wa manu nuzuluhu illa bi qadarin ma'lumin, ban ma saukar da arziki a kowa sai da iya abinda muka yanka masa wato gurgurdan maslaha, ala hasabil masalihi, gurgurdan maslaha kamar da muka fada, kowa Allah yanka masa gurgurdan maslaha ne. Allah ya ce
warasan riyaha lawajiha fanzalna minas samai ma'an fazqainakum wama antum lahu bikhazinin.
Da Ubangiji ya ce wa manu nazilhu ila biqadarin ma'lumin, ba ma saukar da arziki sai da wato gurgurdo sananne. Malam ya ce fasadu hadha waiska, he ga wani Ubangiji ya yi shi dan aljanna, wani kuma Allah ya shi dan wuta, wani Allah ya shi kafiri, wani Allah ya shi musulmi, wani Allah ya shi mutumin kirki, wani kuma mutumin banza, wani mutum mai dadin sha'ani, wani kuma mutum mai wuyar sha'ani. Wa yafkaru hadha wa he ga wani kuma Allah ta'ala ya hada shi da talauci, wani kuma Ubangiji ya bashi dukiya har ma kaga kamar ma tayi masa yawa. Saboda haka Ubangiji yana bayarwa ne ala hasabi ma qaddarahu Allah, gurgurdan yadda Ubangiji ya kaddara ma kowa. Saboda haka kenan, ashe kai mai sauraro in ka fahimci haka, wato shi mai fasara sai ya ce Ubangiji yana bada arziki ne gurgurdan yadda Ubangiji ya kaddara, domin shi Allah wato baya daga cikin muradinsa ya zama arzikin nan da yake da shi wanda baya karewa, arzikin da ba shi da iyaka, ba zai zama Ubangiji yana rowar bayar da shi wa mutane ba. Allah yana so ya bayar ne, to amma gurgurdan yadda Allah ya yi ka, idan ya baka fiye da maslaha arzikin kai kuma sai ya zama ka fitina. Saboda haka shi yasa Allah yana ba ma kowa gurgurdan yadda Allah ya kaddara cewa wato bawan ba zai halaka ba. Malam yace shi duk aiki da Ubangiji yake yana yin su ne gurgurdan yadda Allah ya nufi, da kuma gurgurdan wato da kuma abin da yake wato cikin ilimin sa jalla wala. In ba haka ba sai kaga kafiri Allah ya masa nisan kwana, kuma Allah ya masa arziki, sai kaga wani musulmi kuma Allah ya dora masa talauci, kuma ya dora masa rashin lafiya. Saboda haka amma dai karshen wato koda Allah ya ba kafiri arziki, ya bashi lafiya, ya bashi mulki, ya bashi duk abin da yake nema, karshen sa dai kuma gidan wuta ne. Shi kuma mumini koda Allah ya dora masa talauci, ya dora masa rashin lafiya, ya dora masa kunci a cikin rayuwarsa, to dai in yi hakuri karshen sa shi kuma gidan aljanna ne. Saboda haka rayuwar duniyar ita rayuwa ce wadda take dama, an yi ta gaba ɗayanta akan tiran jarrabawa ne, duk abin da aka baka jarrabawa ne, babu wani abin da Allah ya baka don wai ya zaɓe ka ne, inda a gidan duniya ne, duk abin da Allah baka jarrabawa ne. Don tunda inda akwai wani zaɓi a gidan duniya akan yi wa mutum wata ni'ima, da gidan manzon Allah sallam ba a kwana uku ba a ɗora abinci ba, amma sai a kwana uku busheshen dibino za a ci kurin da ruwa a haƙura. Saboda haka gidan duniya ba wai gida ne ga wannan kafirin na zamanin Annabi Musa, wanda tunamin sunansa Karuna, mutanen suna ce dan Karuna. So Karuna, Allah ya ba mu kisarsa a Alkur'ani. Allah ya ce kafiri ne, dan wuta ne, da sanin Allah tun ma kafin ya bijire wa Annabi Musa alayhi salam akan bada zakka. Allah ya ce inna mafatihahu makullan bude shagunansa na ajiyar dukiya. Allah ya ce latanu bil usbati, idan da za a lauta su a sa su a cikin buhuna, a kawo jama'a manya-manya majiya ƙarfi, don in an ce usba, waɗansu malaman suka ce mutum 9, waɗansu suka ce mutum 12, waɗansu suka ce har mutum 40 ana nufin usba. Allah ya ce mutum 12 nan makullan kurin sai ya gagare su dauka makullan kurin na wanda ake rufe shagunan da ya tare dukiyar ba dukiyar ba to amma akan fitar da haƙin Allah ya kwammace gare kafirci ya kwammace gare gare ya fara da Allah saboda kare ya fitar da zaka a dukiyar sai ba waɗansu mutanen da yake ga suna kwance ba sa masa aikin komai kurin ya ba su saboda haka Allah malakukin sai shi yake kaddara komai dan ya tarawa mutum a duniya wannan bayan da Allah ya zabe shi bane bilhassal ma malamai suka ce in an jarabe ka talaucin ma shine zabin domin a ran lahira bincikenka zai yi sauki dan kayanka zaka riko a kafadarka ba yawa ina dawo ba baka ba kaje yaya kalaka ce ni dama ba bani ba kace to wuce aljanna amma ka zo da shirgin dukiya trailer kaza gonake kaza gidaje kaza shaguna kaza 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 ya kai ka samu ko me ya kai ka kashe wannan ko dole sai an tambaye mutum da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace duk adigin dan adam ba zai gushe ba a gaban ubangijinsa sai Allah ya tambaye shi tambayoyi guda 7 cikin su yace za a zo kan dukiyarsa a ce masa fi maktasabaha wa fi ma anfaqaha ya kai ka tara dukiyar kuma ya kai ka kashe ta sai an tambaya saboda haka ubangiji yace wa in min shay illa inda naka za inhu taskar kowane arziki a hannun mu take wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lumin kuma ban ma sake arziki mu ba kowa sai gurgurdan abinda muka ga dama kuma cikin ilimin mu saboda haka duk abinda muka samu Allah ne abinda muka rasa Allah ne ubangiji yace wa arsalna riyaha Allah shi ya aiko iskoki in ka ji an ce riyaha ka karanta ko in an ce riyaha ana nufin in ka ji an ce iskoki to na rahama ne masu zuwa suna mutane albishir din ruwan sama ne ko masu barbarar dan itace shine ake cewa riyaha amma kullun in ka ji an ce rihu to iskar azaba ne dan ubangiji yace mun aiko iska to zaka ji a wasu al'ummai ne wanda ubangiji ya halaka su da wannan iska din amma in ka ji riyaha to iska ce wadda take zuwa da albishin ruwan sama Allah ya ce wa arsalna riyaha mun aiko iska lawaqiha wadda take mai barbara wato a dan itace akwai ƴan itacen da Allah ta'ala ya halice su mata ne babu halittar namiji a jikin su saboda haka sai Allah ya aiko iska ita za ta dauki hudar jikin dan itace namijin ta je ta hada da hudar dan itace macen kuma sannan a samu yaya saboda haka wannan iska ita take in ta zo ta kada to a cikin yardar Allah za ta yi barbarar itace ta hada wato sel na da namiji na itace namiji da sel na mace sai kuma wato a samu yaya in ba haka bishiyoyin sai su ta yin huda ba su yaya ba ai mun sani da ake kilalin dibino idan mai dibino ya bar dibinansa bai kirkili ba ko bai kilili ba ko ba a samu iska da za ta sadar da wato ke barbara wannan daga dan itace namiji zuwa dan itace wanda yake mace ba to dan itacen ba zai yaya ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya samu mutanen Madina suna kilili a dibinansu yace musu aihuwar dibino ko rashin aihuwar sa hannun Allah yake dan itace yace aihuwar dan itace ko rashin aihuwar sa hannun Allah yake ko ku kilili ko kar ku kilili in Allah ya kawo dan aihuwar dan itace zai aihu in Allah bai kawo kuma ba zai wannan ko magana haka take haka take ai ba gyara ko to amma da shekara ta zo sai mutanen Madina suka kisa kilili dibino kuma sai yake aihuwa shine suka zo suka samu manzo Allah suka ce ya rasulullahi ga abinda muka saba tun iyaye da kakanni muna kilili ka ce mana ba sai mun yi ba gashi ba mu yi ba kuma dibino bai aihu ba kuma dibino a Madina yana dauko wani kaso mai yawa na kudin shiga a gurin mutanen Madina manzo Allah sai ya ce musu antum alama bi dunyakum ko kuka fi ni ilimi akan harkar ku ta duniya ku je ku yi kililinku Allah ikara ta zagayo suka kilili dibino kuma ya aihu bai jik saboda haka kowane abu yana da sunna da Allah ya tsara masa yadda abin yake rayuwa shi yasa wannan ita iskan nan in ta zo ta takan yi wanda ba a samu dama an yi kililin ba ma in iskar ta dauki fudar namijin ta je ta hada da namacin shikenan sai ga kuma to an samu yayan shine Allah ya ce fa anzalna minas sama'i ma'an in wannan iska ta zo wanda kuma duk take Musa mana da girgije take rabawa da shi take raba shi a tsararin samaniya Allah ya ce sai mu saukar wato daga sama ma'an wato ruwan sama fa asqayna kumuhu sai mu shayar ku da wannan ruwan kenan wannan iska an ta zo ba aikin ta barbarar dan itacen kare ba ta kan koma to yi albishir wa mutane da zuwa ruwan sama saboda haka in hadiri ya zo daure in iska ta zo sai ta motsa shi sai kuma nan da nan wato sai kaga ya saki ruwa Allah ya ce wa ma antum lahu bikadinina ai taskar ruwan sama ba a hannunku take ba tunda da taskar ruwan sama a hannun dan adam take dan adam ba zai shiga damuwa ba amma kana kallo Allah madaukakin sarki zai jarabu bayi da rashin ruwan sama hadiri yazo ana Allah Allah sai ya sau iska sai yazo ana Allah Allah sai ya sau iska wani lokacin ai kwana ɗaya kwana biyu saman nan shau babu komi ana cewa ana taleke saboda haka kaga sai mutane su damu su koma zuwa ga Allah ana ta roko to shi yasa Allah ya ce har yanzu dai waccan ayan da muka karanta wa in min shay'in illa inda nakaza inhu komi na arziki Allah ya ce taskasa hannunmu take saboda haka sai ya ce idan ubangiji ya saukar da ruwan sama sai mu shayar da ku fa asqayna kum sai mu shayar da ku wannan ruwan wa ma antum lahu bikadinin ai kun sani taskar ruwan sama nan ba a hannunku take ba a hannun Allah take to kenan in a hannun Allah take kenan shi in kuna bukatar ruwan sama gun Allah kamata ku koma kamar da kuna bukatar kowane arziki gurin Allah kamata ku je ku roka Allah ya ce wa inna
lananu nuhi wa nimiyat wa nahnu alwarithun
ubangiji ya ce wa inna lananu nuhi wa numitu mu ne muke kashewa wato wa numitu ko mu muke rayawa wa inna lanahnu nuhyi mu muke rayawa wa numitu kuma mu muke kashewa mun gane ko ubangiji shi yake halittar dan adam ya raya shi a gidan duniya kuma ya karbi ransa sai ya ce wa nahnu alwarithuna kuma mu za mu gaji saboda haka yadda ka zo duniya hannunka babu komi duk abin da ka samu a duniya zaka bari duk da kana cewa ƴaƴana mata na ƴan uwana ka tafi ka bar musu su ma za su tafi suna cewa ƴaƴansu matansu ƴan uwansu su ma ka tafi su bari su ma wayancan haka za su bari yadda dai kowa bai zo da komi ba hatta kan fai mutum bai zo da shi duniyan nan ba duk abin da ya samu a cikin arzikin Allah da ya samu Allah ya riga ya halicci abin ya bar masa yana zaune ya zo samu kuma ya ci moriyar abin haka kuma zai tafi ya bar shi ma na karshen haka Allah zai gaje abin saboda haka shi ne sa wani guri yake cewa inna nahnu narisul ardh wa man alaiha mu za mu gaje kasar nan da duk abin da yake kanta wai laina yarjuuna kuma kowa gare mu zai dawo inji ubangiji saboda haka taskar arziki a hannun Allah take Allah ya ce mu muke rayawa ko mu muke kashewa wa nahnu warisina warisuna ko mu ne masu wanzuwa wanda ba ma mutuwa ko mu gaje duk wani abin da aka mutu aka bari saboda haka ƴan uwa lalle mu rike Allah madaukakin sarki a wajen biyan bukatar mu wallahi za mu samu hutun zuciya kuma za mu samu nutsuwa kuma Allah madaukakin sarki zai raya mu ya arzuta mu ta inda ba mu tsammani yawa amma ya zama dan adam a rayuwarsa a cikin awa 24 bai da lokaci awa etal da zai sake da shi da ubangijinsa ya kai kukansa ai kaga wannan dan adam rayuwa ta masa kamunga a ce a cikin awa 24 nan wanda ya halice ka bakka da awa etal wanda zaka samu ka nutsu da shi ka gaya masa duk damuwarka to in mutum ya zama a cikin irin wannan baganiya yake rayuwa wallahi rayuwa ta masa kamunga saboda haka ba zai samu biyan bukata ba zai ta shan kunar zuciya da damuwa akan abin da bai kamata kuma ya damu akan sa ba amma in zai na samun nutsuwa ya samu wani lokaci ya kebance shi da ubangijinsa sai masa Allah ka san nayi laifi kaza ubangijin ka gafarta min ba abin da zai dame ka Allah ka yafe min laifin nan nawa Allah ka san zan iya yi laifi ma ban tuno ma nayi ba zan yi laifi ma ban san nayi ba saboda jahilci ko rahin sani Allah duk abin da ne Allah ka yafe min mana Allah in ka yafe min ba abin da zai ragu a cikin mulkin ka Allah ka yafe min kai da ubangijin ka kai kadai wallahi Allah zai ce na yafe maka
Allah ina da damuwa akan kaza 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 ka san bane da gida ina ta faman gidan haya ya ubangiji bane da gona kullun goron gona nake ba rawa fama nake da gona aro na sai da tawan nayi hidimar gidan iyalena Allah ka saka jarbin da ruwan sama ya rushe min gini ubangiji bane da halin da zan mai da dakuna na Allah ka mayar min dakuna ka roki ubangijinka ka gani ka rika samun nutsuwa saboda ka yadda Allah ne zai maka kuma ka roke shi ka gani babu ruwanka kuma a lokacin roƙon kana tunanin wai sai ta hannun wani shi Allah zai taimaka maka ta hannunsa nan ma rauni ne a cikin imaninka ka ruwanka in ka koka wa Allah tafi kai baccinka kaga Allah zai nuna maka wallahi shi ne Allah to mu wani lokacin rashin nutsuwa ne ba ma samun nutsuwa mu ɗauki abin da ya fi komai muhimmanci mu ba shi muhimmanci sai ka je ka ta ɓata loka a gurin wani kai ta kukan cewa ka duba wani ɗan uwana ne na koka masa to ga wanda ya halice ka wanda shi ya bashi shi ma in Allah ya ga dama sai matsa wa ɗan uwan naka ya ba dan ɗan uwan naka bai sai ya baka ba sai in Allah ya yarda ya baka zai koma gun Allah mu rika samun nutsuwa muna roƙon ubangiji abubuwa da yawa za su yi mana sauki wallahi tallahi a rayuwa ubangiji ya ce wa inna nahnu nuhyi mu muke rayawa wa numitu mu muke kashewa wa nahlul warithun mu kuma muke gaje komi sai ka bari in ka ga bige-bigenka gaba daya lokacin da ka je kwanciya babu kowa kowa ma bai san me kake ciki ba da kai sai ubangijin naka a lokacin ka katse baccin ka tashi ka roki abin da zaka roka ka ga labari
walaqad alimna al-mustaqdimin minkum walaqad alimna al-mustaakhirin
ubangiji yace walaqad alimna al-mustaqdimin ai mun san duk wanda suka wuce tun daga kan annabi adam alaihi salam duk al'ummar da Allah ya halitta tazo tayi ta tafi Allah yace duk mun san ta sannan walaqad alimna al-mustaakhirin mun san na karshen ma duk wanda zai zuwa karshen ma mun sani mun san wanda suka wuce mun sani sannan mun san arzikin da muka ciyar da mutane duk mun sani mun san abin da za mu ciyar da mutane kuma to a gaba duk mun sani ma'ana ko kuma mun san waɗanda suka tafi lahira mun san kuma waɗanda a baya za su rage wanda su bi baya wa inna rabbaka
huwa yahkum innahu hakimun alim
ubangiji yace wa inna rabbaka tabbas ubangijinka ya Muhammadu huwa yahshuruhum shi zai tashi duk waɗannan mutanen na farko da na ƙarshen innahu hakimun ubangiji gwani ne a cikin aikinsa alimun kuma masani ne da halittarsa ba wanda zai ɓoye ubangiji na'am
walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hamayin masnun
na'am
wal janna khalaqnahu min qabrin min narin samum
ubangiji yace walaqad khalaqna al-insana haƙiƙa mun halicci mutum wato mun halicci mutum shine Adam annabi Adam alayhi salam na farkon kenan in kaji an ce mun halicci mutum sai aka kawo batun ƙasa to annabi Adam ake nufi amma dan ubangiji ya ambaci maniyi kuma wannan kowane dan adam yake nufi yake ce walaqad khalaqnal insana haqiqa mun halicci dan adam min salsalin daga wato laka salsalin wato bushashshen yumbu ne wanda yake sauti shine salsalin kalfakari lokacin da aka halicci annabi Adam alaihi salam wato sai kafin a busa masa re yana sandare in ka buga shi kara yake kamar sabuwar tukunya shi yasa yace kalfakari wato kamar katanwa shine salsalin shine tsinun ya bisun bushashshen tabo da bushashshen tabo aka halicci annabi Adam yasma'u lahu wato silsilatun in ka buga shi zaka je na kwan silsila ma'ana sautin kafara sautin ko tukunya haka in ka buga mun gane ko min hama'in masnunin daga wato yumbu wanda yake mai wari yumbu idan masu yin tukunya tukwane suka jika yumbu zaka ji har yana wari ko kuma in mutum ya kwaba kasa da zai yabe da ita a da da ake kwaba kasa a sa mata ciyawa su kashin jaki da abubuwa da yawa sai ka ji tana samina ne sai watsuma ta wanda ake sa mata har garin dorowa ne me yake ce masa Ah, yana da sunan sa.
Gudi ko wannan.
Na'am. Makuba. 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 Na sa mata makuba. Zaka ji in ka je wucewa ta kwararan, kwararan gaba daya dauki wari. To shine wato hama'in masnunin. Yunku wanda yake mai wari. To wannan fa shi aka halice ka da shi. Yunkun mai wari. To menene girman kanka ga bayan kasa? An halice ka da yunbe mai wari a cikin ka kashi ne da fitsari. Mun gane ko? Aka hawa da halittar ka da dugon mani wanda in ya taba jikinka ma sai ka je ka wanke. Dan adam bai kamata ya girman kai ubangiji ba. Lura da asalin halittar sa. Ubangiji yace walaqad khalaqnal insana haqiqa mun halicci mutum min salsalin daga busheshen yunku min hama'in masnunin daga yunku wanda yake wato jikakke mai wari. Daga nan aka suranta halittar. Waljanna shi kuma aljani wato ko kace abuljani shine iblis ko kuma kowane aljani ba Allah ya ce khalaqnahu min qablu min narin samum mun halice shi kafin halicci dan adam sai da aka halici aljani aka halici dan adam Allah ya halici aljani wato min narin samum daga wuta wanda take wato da bakin wuta mai ci mala'iku Allah halice su da haske aljanu Allah halice su da wuta dan adam kuma Allah ya halice shi da kasa mun gane ko shine to kaga Allah madaukakin sarki ya halice mala'iku da haske amma kuma sai girmama dan adam da aka halice annabi adam aka ce su zo su fada su gaishe shi shine ubangiji yake ba mu labari yake cewa wa izqala rabbuka lil mala'ikati
qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min namayin masnun
in an ce narin samum wutar da ba hayaki shine bakin wuta bakin wuta yayi jadin nan kaga babu hayaki a cikin sa to da irin wannan aka halicci aljanu ubangiji yace wa izqala rabbuka lil mala'ikati tunayin da ubangijin ka yake gaya mala'iku inni khaliqun basharan ni zan halicci mutum min salsalin daga wato busheshen yunbu min hama'in masnunin wanda za a halitta shi da yunbu wanda yake mai wari haka Allah ya gaya mala'iku yace zan halitta shi yace amma fa iza sawaituhu
wa nafakatu fihi wa ruhi fagu lahu sajidin
fasajara al malaikatu
kulluhum
illa iblisa
bi an yakuna ma'a sajidin
ubangiji yace wa mala'iku fa iza sawaituhu in na gama halittar wannan abin da zan halitta din shi dan adam din wa nafaktu fihi min ruhi na busa masa daga ruhi na ma'ana Allah shi yake mallaka re ba wai annabi Adam din yana da wani shashe na jikin Allah bane da yace ruhi din yana nufin Allah shi ya mallaki ruhi duk ran dan adam Allah shi ya mallake shi ma'ana in na busa masa daga ruhi da ni na mallake shi fasara hayyan zai zama rayayye kaga kenan da ubangiji yace zan busa masa daga ruhi na aka ce wai girmama dan adam ne girmama annabi Adam alaihi salam ne saboda haka Allah ya ce in na gama masa halitta na busa masa re fa qaulahu sajidina ku fadi ku yi masa sujjada ma'ana ku gaishe shi wato da umunnina fasadal malaikatu ubangiji ya ce du malaiku bayan annabi Adam alaihi salam Allah ya busa masa re ya haccawa ya gode wa Allah Allah ya ce saboda haka na halice ka dan ran yana zuwa hancin sa haccawa yi sai ya ce alhamdulillah Allah ya ce dan haka na halice ka dan ka gode mi saboda haka mala'iku suka fadi Allah ya ce fasadaral mala'ikatu kulluhum ajma'una mala'iku dukkan sai suka fadi suka yi wa annabi Adam alaihi salam wato sujjada ta gaisuwa illa iblis sai banda shedan shi da aka yi shi da wuta wanda aka yi da haske ma ya gaisuwa balle wanda aka yi shi da wuta wanda tun daga nan malamai suke cewa mu gane gabar da take tsakanin mu da shedan domin duk mutumin da ya rike mahaifinka da gaba to kuma me ya rike maka inda kai din dan kirki ne duk wanda yake gaba da mahaifinka kai kuma zaka so shi zaka kaunace shi ba ka kaunace shi ba amma kuma duk wanda yake soyayya da mahaifinka ai wannan abin soyayyar ka ne yawa ai gaba ta kure mutun ya ki gaba da kai ya tsallaka yana ma gabar da mahaifinka to tun lokacin da ubangiji yace mala'iku su gaida annabi Adam iblis sai ya ki meme shine ubangiji yake cewa wato illa iblis wanda bai yi wannan gaisuwar ba a lokacin kakaf a cikin mala'iku iblis ne shine uban aljanu wato aba shi kan ubangiji yace sai yaki an ya kuna min sajidin ya zama yana daga cikin masu yiwa annabi adam wannan gaisuwa saboda hasada saboda gaba wanda ya kullata kala sai ubangiji yace ya iblis
kala ya iblis malaka allah ta kuna ma sajidi
kala lam
kala lam kulli asjida li basharin khalaqtahu min salsalin min namayin masnun
ubangiji yace masa ya iblis ya kai iblis malaka me yahana ka allah ta kuna min sajidina ka zama kana tare cikin mala'iku ne da kuke da wato da suka yi wannan gaisuwa baka zama kana daga cikin masu yin wannan sujada ba don an ce ba an halice shi a cikin mala'iku ya zauna saboda haka wato shi yasa da ubangiji yace mun halice aljani min qabl kafin halittar mutane amma dai bayan halittar aljanin ne saboda haka bayan halittar mala'iku ne shi aka halice shi a cikin su ya rayu wato shi yasa aka ce ya samu ilimi saboda kasantuwarsa zaman sa wato a cikin mala'iku kala sai shi shedan din sai yace lam akun li asjuda ne makon ya ma faɗi uzurin sa ya bada hanzari wa ubangiji amma still a lokacin ma jarumtaka yake yana fito na fito da Allah sai yace lam akun li asjuda ni bazan yi sujjadar ba mana layan bagili ana sujjada ai ni bai ma dace ni na faɗi na gaida annabi adam ba bai dace ni ne sujjada li basharin ga mutumin da khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun wanda ka halice shi da bushashshen yunbu wanda yake mai mame wari kaga kenan yanzu Allah yake tuhuma dan Allah ne yace masa yi sujjada sai yace ba zai yi ba kuma sai ya faɗi dalilin da yasa ba zai sujjada ba saboda yana ganin kamar ubangiji bai girmama halittar annabi adam ba yake cewa wato lam akun li asjuda ni ban zama zan yi sujjada li basharin ga mutumin da kalatahu ka halice shi min salsalin daga wato yunku min hama'in masnunin daga wato yunku wanda yake mame wari ba kala sai Allah sai yace masa
fakruj min aba innaka radi wa inna alayka la'nata ila yawmiddin
da ruwa aljanna suke da shi da annabi adam da ruwa aljanna suke wadansu malaman suka ce shi ba aljanna suke ba amma suna cikin sama to amma dai a dalilin kissan da ta zo a wurare da yawa ta tabbatar wannan waƙiya ta faru a gidan aljanna ne shi yasa sai Allah ya ce fakaruj minha ka fita daga aljanna ne waƙila mina samawati wasu suka ce a cikin sammai ne ka fita fa innaka rajimun Allah ya jefe ka ma'ana ya tsine maka ya ɗebe maka albarka mun gane matsarudin an kore shi gaban rahamar ubangiji sai ya ce ubangiji ya ce wa inna alayka la'anata kuma tsinuwata tana nan tana binka ila yawmid din har ya zuwa ranar tashin alkiyama kaga shi ya hada aure da shi da tsinuwa babu shika saboda haka ubangiji ya ce wa inna alayka la'ana la'anta ta tabbata gare ka ila yawmid din har ya zuwa ranar sakamako kala rabbi sai ya ce
kala rabbi ba anzirni ila yawmi bu'athun
na'am
kala fa innaka min al-munzirin
na'am
ila yawmi al-waqti al-ma'lum
na'am to wajin da ka tsaya ubangiji yace kala rabbi sai shi shedan din sai yace ya ubangiji fa anzirni ila yawmi bu'athuna to ina roƙon alfuma ya Allah ka saurara mun mana kar ka karkure na har ranar tashin alkiyama ina ma da Allah ya ki bashi wannan alfurma ina ma da Allah ya ki bashi ina ma da Allah ya ce ba za mu saurara maka ba to amma ya roka sai Allah saboda jarrabawa da duk za mu fada cikin jarrabawa sai ya ce fa innaka minal munzirina je ka an saurara maka din ila yawmil waqtil ma'lum amma zuwa wani lokaci wanda yake sananne a wurin manzo ubangiji kenan babu abin da yake fita a cikin ilimin Allah Allah ya ce je ka mun barka din amma ba wai mun barka bane wato shikenan ba mutuwa ba a kaidar mu ne duk dan adam sai Allah ya dandana masa mutuwa mun gane ko yawa duk dan adam sai Allah ya dandana masa mutuwa me Allah ya ce ne
qala rabbi ma aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la aghyannahum ajma'in
ayar mutuwa nake so ka ba mu Allah ya ce
to
aina ma ta kunu yajri kumul maut duk inda kuke sai mutuwa ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada koda kuna cikin wani irin rifi wani irin rifi 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 mutum ya shiga ya boye kansa sai mala'ikan mutuwa ya shiga ya tar da shi to shi yasa Allah ya ce mun saurara maka amma ila yaumil waqtil ma'lum zuwa wani rana sananne shine aka ce zuwa busar kafo na farko za a bar shi tadin sa kala ubangiji sai ya ce sai iblis ya ce rabbi bima aghwaytani ubangiji to yanzu saboda batar da ni da kai wato bi igwa ikali wato saboda batar da ni da kai la uzanne ko la uzayyinanna lahum fil ardi ni kuma na dau alƙawari zan shiga cikin duniya ba akan adamin nan kai mu haka ba to da shi da zuriyarsa ni kuma zan shiga cikin duniya zan rika bin su kafa da kafa zan rika kawata musu saban Allah wala ugu yanahum sai na tabbatar na batar da su ajma'ina gaba daya
subhanallah
wannan fa shine shedan din da to kun bayan ya ki ma gai da baban namu sai da ya bibiye mu kuma du yace da shi da zuriyarsa gaba daya sai ya je ya kawata musu saban Allah sannan kuma ya batar da zuriyarsa gaba daya Allah madaukakin sarki he yace masa
illa ibadaka minhumul mukhlasin
saboda ai a can Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan to shikenan sai mi kauya sai ya ce wa Allah illa ibadaka minhum mukhlasina sai bayan ka wanda suka yi imani mai kyau suka tsarkake aikin su sune mu'minai wayanka ni babu ruwana da su kala sai Allah ya ce masa
ala hadha suradun alayya mustaqim
na'am
inna ibadi laysa laka alaihim sultanu illa man tabi'aka min al-ghawi
ubangiji yace hadha siratun alayya mustaqim mu dai ga hanya ta imani wato wadda take hanyar da take riskarwa yin ambita hanyar da bata katsewa ta lalace a tsakani ita ce wato hanya mai kakkiya ita ce hanyar addinin musulunci ka sani inna ibadi bayina kallai salaka alaihim sultanu baka da iko akan su illa man tabaka mil gawin sai dai wanda ya biye maka daga cikin batattu to ya sani wa inna jahannama
la mu'iduhum ajma'in
wa inna jahannama wata jahannama da kai da wanda ya biye maka la mu'iduhum ajma'in shine wato makomar ku shine gurin alkawarin ku gaba daya la
sabatu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum
ubangiji yace wato la sabatu abwabin ita wannan wata jahannama kuma tana da kofofin da ake shiga cikin ta guda bakwai wato li kulli babin kowace kofa minhum daga cikin wato kofofin wata jahannama juz'un maqsum tana da irin yankin mutanen da suke shiga ta wannan kofa akwai mutanen da aka raba gurgurdan irin kafircin mutane da irin saban su kowa akwai ta irin kofar da zai shiga saboda haka ubangiji yace wato kowace kofa daga cikin kofofin wato tana da juz'un maqsum wani yanki na irin jama'ar da za su shiga wato cikin wannan kofa innal muttaqina fi jannatin wa uyun
udkhuluha bisalamin aminin
ubangiji yace innal muttaqina amma lallai su masu jin tsoron Allah kam fi jannatin suna cikin gonake ko aljannai wa uyunin da maremare idan ruwa ta jiri fiha wato idan ruwan yana gudana a cikin aljanna din wa yuqalu lahum sai a ce musu udkhuluha bisalamin ku shiga aljannar wato bisalamin da aminci shine salimina kuna masu kubuta min kulli mukawufin daga dukkan abin da tsoro ko kuma ku shiga da sallama din ma dan kun shiga ku ce assalamu alaikum assalamu alaikum na ana sallimu warkulu ku ce assalamu alaikum sai ku shiga aminina wato kuna cikin amana min kulli fadlin daga dukkan abin da zai tare muku da hankali malam yace ubangiji da yace innal muttaqina yace alladheena taqaw shirka ana nufin wanda suka ji tsoron shirka da ubangiji sune mu'minai wato koda ma sun yi wani aiki na saban Allah inda sun mutu da imani to Allah madaukakin sarki ya alƙori kuma zai saka su a gidan aljanna koda ma an dan babbaka su a wuta gurgurdan saban su an dan wanke wannan saban idan kuma mutun ya tuba yayi kyakkyawan tuba Allah kuma ya wanke masa tun yana gidan duniya ma kafin wato ya mutu saboda haka in ya mutu ma kaga ba zai shiga gidan wutan ba Allah ya sa mu na ciki ubangiji yace mallan yace li'anal muttaqi domin shi mai jin tsoron Allah huwal ati bi taqwa shi yake zuwa da jin tsoron Allah walau maratan wahida ko da sau daya gaira annal asi duk da cewa shi mai sako wato idza mata musirran al ma'asi in ya mutu yana kan saban nan wato yana karkashin bashiyar Allah dan karka ga mutum inda yana sallah karka ganshi wai kullun a cikin giya yake ko har ya je ma ya sha giyar ya bugu ya fadi ya mutu kai masa hukunci a ƙarshen lamarin sa wannan kuskure ne ba shiga cikin lamarin Ubangiji inda dan zunzurutun saban Allah ne amma mutum ya yadda da Allah ya yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da cikakken musuluncin nan da cikakken imanin nan amma kuma bai kame gabar sa ba gabarin saban Allah kuma ma ya mutu yana dumudumu a cikin saban babu ruwanka da ya masa mahalli babu ruwanka malamai suka ce yana karkashin mashi'ar Allah mashi'ar Allah shine yana karkashin damar Ubangiji shi yasa sayyidina Ali kullu yake cewa asarna bihi annabi da mashi'atin mu mun zaba wato da Ubangiji ya kaddara mana muna cikin bayin sa na mashi'a Allah ya abin da ya ga dama da kai shine mashi'a saboda haka mutum in ya mutu Allah madaukakin sarki zai yafe masa tunda ai in Allah ya azabtar da shi ma babu abin da zai kara wa Allah komai ya sa shi a ni'imar ma ba abin da zai kara wa Allah komai balle kuma ya azabtar da shi saboda haka in ya azabtar da shi wannan adalci ne na Ubangiji domin ai laifin a azabtar da shi yayi in kuma Allah ya sa shi a rahama ya yafe masa wannan ba komai bane a gurin Allah domin cewa yake cewa inna rahmati wasi'at kulli shay domin tausayina da jin kaina ya mamayi komai ya yalwaci komai a wani gurin yana fada cewa rahamata tarin jayi fushina to shi yasa in kai ka sassaba ka saki baki kace wane yanzu yana nan ana ta shan azaba ai a gidan giya ma ya mutu Allah sai ya ce to kai ka halice shi ne to na yafe masa kai kuma zan kawo makarshi to kaga sai ka halakan ka shi yasa ba a san ka sassaba in mutun ya mutu sai kurin ka dauki darasin da manzon Allah ya karantar da mu cewa uskuru mahasina mutakum wa kaffu an masawi'ahu ku kame ku rika ambatan kyawawan aikin mamatan ku ku kame gabarin ambatan munanan aikin su in mutun ya mutu yana mummunan aiki babu ruwanka baka wuta baka aljanna baka wuta baka aljanna in kana da dama kai masa addu'a Allah ya yafe wani in ba za ka yi ba kai shiru ka bar shi da Ubangijin nasa sai ka lanje mu karanta kisan sahabi manzon Allah da ya mutuwa shahada wanda a gurin yakin ma sai jeje shagiya a kama shi aka masa haddin zina haddin shagiya aga zai kunyata al'ummar musulmi aka je aka kulle shi giyar ta saushi aka zo aka duba lokacin da giyar ta saushi aka bude shi ya dau takobin sa ya hawo ke je mutuwar shahada Allah kuma ya gaya mana duk waɗanda suka mutu a fagen fama dan aljanna ne Allah ya ce ma ahyaun inda rabbihim yuzaqun saboda haka mu daina yi wa mutane hukunci hisabi Allah bai danka mana wannan aikin a hannunmu ba yi wa mutane hisabi fadan makomarsu wannan da Allah ne saboda haka yana hannun Allah kada dadin labari ya dauke ka kaje ka halaka kanka kai ta ambatan mummunan aikin wani kai ko baka sani ba Allah ya riga ya yafe masa tunda baka san tsakaninsa da Ubangijinsa ba baka sani ba ko da zai mutu yayi tuba Allah kuma ya karɓi tuban ti ya share masa kai kuma kana nan yanzu kana ta ambatan aibinsa kai kuma ana ta rubuta maka sannan bayyaraye ma da zai ce ya yafe maka bayyaraye don haƙƙin wani Allah bayya yafe haƙƙin wani kuma mafi munin haƙƙi shine haƙƙin da zaka zalunci wanda ya mutu domin bayyaraye balle ka tube ya yafe maka kaga wannan haƙƙin dole ka ko kaki ko kaso sai ka tafi da shi lahira Allah ba zai yafe haƙƙin wani ba to dole ne mu rika hakuri mu rika taka tsantsan wani lokacin da maganganu shine malai yake cewa wato idza mata musirran alal ma'asi, idan dan adam ya mutu wato akan saban Allah, to fa huwa tata mashi'atin, yana karkashin mashiyar Ubangiji. Insha Allah azabahu muddatan, dan Allah ya ga dama ya azabtar da shi wani zamani saboda saban da ya mutu da shi bai tuba ba, kuma ya afu anu, sanan kuma Allah ya yafe masa ya kuma cece shi da ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya saka shi a gidan aljanna. Wa insha Allah ya ga dama kuma lam yu'azzihu, ba zai ma masa azabar ba. To wannan shine aqidat ahlus sunna wal jamaa, duk mutumin da ya mutu yana saban Allah, yana karkashin mashiyar Ubangiji. Na abinda ake ya kamata a fada kenan dama, abinda ya kamata a fada, haka manzon Allah ya ce ku ambaci alherin ayyukan alherin ƴan uwanku da suka mutu, amma ku kame gabanin ambaton munanan aikin su, dan ba ku san tsakanin su da Ubangijin su ba, mai yiwa Allah ya yafe musu. Yake cewa fala yabutu dukulul janna, wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa. Abu Hashim wato aljaba'i shi cewa innal muttaqina humu alladhina taqaw jami'al ma'asi, in an ce Allah ya ce, da Allah yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun, aqidar su ta mu'tazila yace wannan aqidar ita ce take cewa, ita ne take cewa, yana daga cikin aqidar su cewa in Allah ya ce innal muttaqina, lalle masu jin tsoron Allah wato su ne kurin mutanen da ba su taba saban Allah ba. Idan wannan ne kenan, babu mai shiga gidan aljanna, babu mai shiga gidan aljanna, domin babu wanda bai taba sabawa Allah ba, inde ba annabawa da manzanni waɗanda suke Allah ba su isma ya kiyaye su ba. To kaga wannan aqida ce wadda ke bata da kyau, domin duk yawan jama'a wuta za ta kai su. Su suke cewa ai innal muttaqina humul ladhina taqaw jami'al ma'asi, mutumin da ya nisanci dukkan saban Allah babu wanda zai iya wannan. Saboda haka fala yabutu dukulul janna, inda ta wannan ne kenan, ashe shiga aljanna ma kwata kwata ba za ta yiwu ba, illa liman taraka jami'al ma'asi, wato a gurin su ba mai shiga gidan aljanna sai wanda ya bar dukkan saban Allah. Malam yace wannan wa hadha madhhabun batilun li mukhalafatihi nususul qur'aniyya, domin wannan aqida ta saba nasosi na alqur'ani mai tsarki, wal ahadisin nabawiyya, da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda ya kamata musulmi ya imani da shi shine annal jannata tamliku bil mauti, cewa aljanna dai ba a shiga aljanna sai a mutu, mun gane ko? Amma dan aljanna yana mallakan gidan aljanna in ya mutu ala kalimatu tauhidi, akan kalmar tauhidi komai saban sa zai shiga aljanna, sai dai ba dole ya zama yana cikin shigan farko farko ba. Amma komai saban sa in dai ya mutu ya yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah, to zai shiga gidan aljanna. Wannan kaida haka take, zai shiga aljanna, sai dai kuma ba a san ran da zai shiga ba. Ayyo Allah ya yafe masa ya shiga shigar farkon ma, mai yiwa kuma Allah kama shi da laifinsa gwargwadon abinda Allah ya ga dama ya masa azaba, daga baya kuma ya cire shi ya sa shi a gidan aljanna. Suka ce walau sahibuha amsalul jibali minal ma'asi, ko da mutum ya tara wato girman duwar watsi ne na daga saban Allah, sai dai ya ce gaira anna ahlul janna maratibun, sai dai su yan aljanna mataki mataki ne, mataki mataki ne yan aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada a hadisul qudusi, yace Ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya kai dan adam, da zaka zo da cikin duniyan nan da zunubi, yace min ka tuba daga zunubin ka kyakkyawan tuba, yace ni kuma zan zo ma da cikin duniyan nan biyu na gafara. Kenan in ka zo da cikin duniyan nan fal da saban Allah, kuma kai tuba ɗaya mai kyau, Allah na tuba wanda har a zuciyarka har a gabanka komai kai tuba mai kyau, Allah ya ce na tasayin baka cikin duniya biyu na gafara, har da riba ma kenan, in ɗaya da ɗaya ma ka kana sauran ɗaya. Saboda haka mu itikadin mu shine mutum ba masumi bane dole zai saba wa Allah, duk wanda ba annabi ba ba manzo ba to zai saba, zai yi sabo, zai yi sabo kuma. Amma kuma duk yana daga cikin itikadin mu shine Allah yana gafarta zunubi, kana saban kana tuba, kana saban kana tuba, sai ya zama kamar yaro ne mai koyon tafiya. Idan yaro mai koyon tafiya yace bai yana tsoron faduwa, ba zai iya tafiya ba. Duk yaron da yake koyon tafiya in dai yana jin tsoron faduwa, to ba zai iya tafiya ba, sai dai ya tara tafiya a rayuwarsa. Dan kaida sai in ya tashi ya fadi, ya kukansa kuma dun anjima sake tashi. Ya fadi ya kukansa anjima sake haka har ya miƙe. Shi yasa manzon Allah ya ce at-ta'ibu minaz zambi kamar la zamba lahu. Mutumin da yake tuba a zunubi, yayi zunubin ya tuba, yayi zunubin ya tuba, kamar ba shi da zunubi. A wani riwaya yace at-ta'ibu minaz zambi kamar la zamba lahu walau ada fi yawmin mi'ata marra. Ko da rana ɗaya zai zunubin sau 100. Shi dai ya tuba. Dan bai san a wace gaba ne Allah zai karbi ransa ba.
Allah samu dace. Ina Ubangiji yake cewa ita wuta jahannama tana da kofofi, ayyuka cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Lalle su yan masu jin tsoron Allah suna cikin aljanna da wa uyunin da idan ruwa wanda yake gudana a cikin aljanna din. Allah zai ce musu udkhulu bi salamin, ku shiga aljanna da sallama, aminina, kuna amintattu. Allah ya ce wa naza'na.
Wa naza'na ma fi sudurihim min nadhr iqwanan ala sururin mutaqabilin.
La masuhum fiha nasab.
Hum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin.
Wa'annan ayoyi albishir suke mana. Kar mu ɗebe kauna da rahamar Ubangiji. Albishir suke mana. Wa'ancan ayoyi da suka gabata sun kwankwashe mu. Sun ja kunnan mu game da fadawa cikin sabon Allah, musamman shirka. To amma wa'annan albishir suke mana wato tausayin Ubangiji ga bayinsa da rahamar Ubangiji. Allah ya ce ɗan aljanna na da aka ce su shiga gidan aljanna tare da assalamu alaikum. Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, sai muka fidda kwafe hajin haushi, kulla cewa sai muka cire musu a zuciyarsu. Domin wannan wani abu ne na duniya da aka sa a zuciyar Allah, ranma aka sa a zuciyata, aka sa a zuciyarka, aka sa a zuciyar kowa. Kowa yana jin haushi. To amma in za ka shiga aljanna, saboda ai gidan aljanna gida ne wanda za a yi zama na ni'ima, ba a so wani ya ji ɓace ne. Saboda haka Allah sai ya ce za mu ce mu sa a cire haushi da yake cikin zuciyar kowa. Shi wannan gillu ɗin, haushin ko hasadar ko kwafe ko ƙullacewa da ba ka so wani ya fika, ba ka so wani ya samu alheri sama da naka, wannan yana zuciyar mutane. Ba komai yake danne shi ba, dama yadda da kaddaran Ubangiji shi yake yin komai. Shi yake dannewa, sai ga wani ya fi zafi, gwargwadon yadda ya san Allah, gwargwadon yadda ya dada Allah. Na wani yana da sauki, wani kana makwabtaka da shi, ran da aka maka kyautar sabuwar mota, da alkwana zai bai bace ba. Hajin ɓace ne. Me yasa aka tsallake gidansa? To me yasa ba za a tsallaka gidanka ba? Allah bai rubuta gidanka ba. Kwana zai bai bace ba, ran sai yana ta ɓaci. Saboda me? Saboda ƙarfin yaddarsa da Allah. Inda ƙarfin ya dasara Allah ta kai inda ta kai, ana kawo maka kyautar mota zuwa zai malam a mai addu'a a malam ga 2000 ko 2000 da Allah dan sa mai kaɗan ne a abin hannun nawa, sai ba gudumawa sai a sa mai. To haka yake, gwargwadon yaddarka da Allah shine gwargwadon yadda kai yadda da kaddara cewa komai a hannun Allah yake. Kuma Allah ya ce wa ma nunzilhu ila biqadarin ma'lum, kowa muna bashi gwargwadon yadda muka so ne kuma cikin iliminmu. To shine Ubangiji yake cewa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, za mu cire abin da yake cikin kirjinsu su yan aljanna, in za su shiga aljanna. Ikhwanan, za su shiga cikin aljanna a matsayin yan uwa masoya juna, ala sururin mutaqabilina, za su je su wato su kishingide akan kujeru. Kujerun ma na yan aljanna na falon a kewaye suke, ba wanda zai ga kiyar wani. Balle in kana magana yanzu a nan yadda aka yi sahu a masallacin nan, duk sanda na ba zai waya kai da kake gabansa, in kana so ka gan shi sai ka juya. To wannan juyawar ma a gidan aljanna wahala ne. Saboda Allah cewa yan aljanna sun shiga aljanna za su yi mulki, za su yi mulki. Yake cewa idza ra'aita thamma ra'aita ni'iman wa mulkan kabira, akwai ni'ima da mulki babba a gidan aljanna, inji Ubangiji da kansa yace abun babba ne. Saboda haka wai ka waiwaya ka ga mai maganar ma wahala ne. Saboda haka yasa aka ce a zauna sakir, inda kowa zai ga kowa, kowa ba sai ya waiwaya ba. To Allah yake cewa za su zauna ala suririn, akan gadajen karfe wanda aka yi musu dajiya da katifu da kushin irin na aljanna. Mutaqabili na suna fuskantar juna. Ai la yanzu ba'dhum ila qafa ba'dhin, ba mai kallon kiyar wani, kowa fuskar wani zai ka, saboda min lidawranil usrati, saboda fala gurin shakatawar gurin hutawar haka aka yi shi daura a kewaye yake. Allah ya ce a aljanna din la ya masu fiya na sabun babu gajiya. Ba dan Allah ce ya gajiya ba Allah ya gajiya jiyan an sha rana ya rana ya kaza babu wannan a gidan aljanna. Shi yasa ma Allah ya ce tahiyyatuhum fiya salam. Kurin sai salam shine kurin gaisuwar. Assalamu alaikum. Ba ce ya gajiya ba ya dari ya zafi ya ji an kishirwa ji an sha ruwan sanyi da yau an yi rana. Duk babu wannan tambayar a gidan aljanna. Allah ya ce la ya masu fiya na sabun. Babu nasabun shine ta'abun.
Na'am.
Gajiya wahala da dan Adam zai yi a wajen neman abinci a gidan aljanna babu. Allah ya ce wa ma hum minha bimukhrajin. Ba za a fitar da mutum ba kai ma mutum sai tsammanin dadin zai yanke. A babu fitarwa in an shiga kenan. Allah ya sa mu na ciki. Sai Allah ya ce nabi ibadi.
Nabi ibadi ya ana lagahur rahim.
Na'am wa anna azabi.
Wa azabi huwa azabu ladhi.
Wa nabihum.
ونبيهم عن ضيف إبراهيم
تزيانا أتسان بايا وبنجي جيابا ملابارين يموتا ده حالنتا سي بيرمانا ده كما يان الجنة ده حالا ينسو أكالشي سبود تان أدم دول حنكرن زيزة زينا تنا ليفنسا زينا تنا ليفنسا ديو وبنجي جي أنيا جيدان ذا أسامو كوا أنيا ذا أسامو جيدان نمكوا. Sai Allah ya ce nabi ibadi ya Muhammad ka ba wa bayina labari gaya musu anni anal gafurur rahim ni ne ubangiji mai gafara arrahim ni ne mai jinkai saboda haka me ya kamata bawaye ya nemi gafaran ubangijinsa sai ya ce nabi ibadi ka ba wa bayina labari anni anal gafurur rahim ni ne mai gafara ni ne kuma wato mai jinkai saboda haka sannan kuma duk da haka kada su daddara wa anna azabi huwa al-azabul alim har yanzu azaba ta fa su sani azaba ta fa ita ce azaba mafi radadi a cikin azaba da dan adam zai taba gamuwa da ita a rayuwarsa. Sai malaman tafsiri suka ce wannan ma yana daga cikin rahamar ubangiji dan gwamnati sai ya fara gabatar da gafara kafin ya tsorata mutane game da azabarsa kenan kada dan adam ya amince makansa ya roki Allah rahama da jin kai kuma duk da haka ya rika jin tsoron ubangiji yana roƙon Allah ragaban wa rahaban yana kauna Allah zai gafarta masa Allah zai ji tausayinsa Allah zai sa shi aljanna saboda ya ji ladan sallah ya ji ladan azumi ya ji ladan zakka ya ladan gaida mara lafiya ya ladan zuwa jana'iza ya ji ladan komai kuma ya matsa yayi amma duk da haka kada ya amince ya rika yi kuma yana jin tsoro saboda mi saboda Allah ya ce wa anna azabi wal azabul alim cewa azaba ta kuma ga masu saba mun wal azabul alim ita ce azaba wacce take wato mafi radadi a cikin azaba. Allah ka kiyaye mu azabarka Allah ka gafarta mana ka ji kan mu
amin.
Ubangiji ya ce wa nabihim har yanzu ga yawa mutananka labarin an zafi Ibrahim al-mukramin an zafi Ibrahim game da labarin bakin annabi Ibrahim yanzu kuma ubangiji ya bude mana wata kisa kuma cewa wato ka ba wa al'ummar ka labari an zafi Ibrahim game da bakin annabi Ibrahim mala'iku ne da suka zo gidansa su 12 ko su wato 10 ko kuma su 3 amma dai kowanne ma dai ya tabbata cikin su akwai mala'ika Jibrilu. Allah ya ce dakalu alaihi na'am
idza dakalu alaihi faqalu salama
na'am
ala inna minkum wajidun qalu la tawjal inna nubashiruka
na'am
zalamin alim.
Ubangiji yace wato sai baƙin nan idza dakalu alaihi yayin da suka shiga kan annabi Ibrahim faqalu salaman suka ce masa assalamu alaikum mun gane ko ma'anar suka faɗi wannan lafazi shine lafazi na sallama sallaman nan ita ce lafazin yan aljanna assalamu alaikum gaisuwar yan aljanna ne wanda ya kamata kowane musulmi ya saba da assalamu alaikum kuma ya saba da karantar da ƴaƴansa assalamu alaikum duk inda za su shiga da daki za su shiga sun shigo gida ne assalamu alaikum ya zama wannan gaisuwa ta watsu a tsakanin al'ummar musulmi. Ubangiji yace da mala'iku ne suka yi gafa karu salama suka ce assalamu alaikum kala sai annabi Ibrahim yace musu duk da an kawo kissar a yanki anan wato da ya kawo musu abinci yasa yana daga cikin al'adar Annabi Ibrahim girmama bako yana kallon su ya girmama su ya tafi shingen sa na dabbobi yasa aka kama dan daro wanda yake mai maiƙo aka yanka musu aka soya musu ko kuma aka bankare aka gasa musu shi aka musu barangu aka daka yaji aka kawo ga ruwan sirki ga bakin ruwa sannan kuma ga bankararren dan daro aka sa musu a gaban su ga dakekken yaji aka musu yan wukake aka ajiye shine ubangiji ya ba mu labarin a wata soyayya yake cewa waja abi ijlin hanis sai zo musu da soyayyen dan daro sai ga basu kula din dalan ba basu kula naman ba sanan ta maganganu sai da shi shine anan sai ubangiji yake cewa inna minkum wajiluna Annabi Ibrahim sai yace kai mu kuma mun tsorota da ku ba ko ya zo daga nesa kuma ka kawo masa abinci mafi dadi a cikin abinci soyayyen nama amma ko bai ci ba bai kula ba sai ya ci to mun tsorota da ku shin kudin su waye sun zo masa a sifar mutane ma'ana inna minkum wajilun inna minkum ka'ifun mu fa mun tsorota da ku mu iyalan wannan gida mun tsorota da ku tunda ba ku sha ruwan nan ba wani kuma ubangiji yake cewa a lokacin da ya ga aidihum la tasilu ilaihi na kirahum ko da ya ga hannunsu ya kasa daukan wuka ya taba naman nan ya kasa ma fahimtan cewa ko irin bakin su ya dan tare yawu ne yanzu ko mu anan da muka fadi soyayyen naman ai bakin mu ya tare yawu da ba mu gani ba ma balle su da aka ji a gaban su amma Annabi Ibrahim bai fahimci ma cewa ko bakin su ma ya dan tare yawu ba basu ma kalli inda naman yake ba sai ya tsorita yace to inna minkum wajiluna mu mutanen wannan gidan gaskiya mun tsorita ba mu gane da ku ba wani gwe yace na kirahu fa ujasa fi nafsi kifa sai ya tsorita amma su sun gane Annabi Ibrahim din ya tsorita to da Annabin Allah ne ya sani Ubangiji subhanahu wataala duk sanda Annabi yake cikin al'umma al'umma suna sabo to al'umman sun kusata su haɗu da fushin Ubangiji saboda haka sai yace musu inna minkum wajulun mun ga muku abinci ba ku ci ba kuma mun tsorota da ku kalu sai suka ce masa la taujal kar ka tsorota kar ka tara hankalinka inna rasulana rabbika mu manzanin ubangijinka ne ma'ana inna nubashiruka bi gulamin alim mu an aiko mu ne mu zo mu maka albishir cewa Allah zai baka da mai ilimi nubashiruka bi gulamin alim muna maka albishir ne da zaka haifi da da kuma wanda yake mai ilimi ma'ana zai ilimin kaseri shine Allah zai baka da shine Annabi Ishaqa kamar da aka ambata cikin suratul Hud a lokacin shi yana shekara 120 matarsa tana shekara 80 ko 85 har mahaifarta ma ta bushe a lokacin aka zo ake masa albishir na cewa wato zai samu aihuwa shine sai yake cewa qala abashartumuni ka karanta
qala abashartumuni ala amma sanil kibaru fa bima tubashirun
qalu basharnaka
qalu basharnaka bilaki ala da qawmin alqanidi
qalu man yaqulu
qalu man nagana gumir rahmati rabbihi la qallu
Annabi Ibrahim sai fara sakewa kuma to yanzu ka ayya san mala'iku ne kuma har sun zo sun yi masa albishir to amma idan ya gan sun nan har yanzu dai ya dan nutsu amma bai da daraba sai yace musu abashartumuni ala amma sanil kibaru yanzu a wannan shekarun na kuka zo ku yi min albishir din zan samu da a wannan shekarun na bayan tun san da nake san dan nake kwadayin dan ban samu ba a yanzu yaushe yanzu zan tsaya da yaushe yanzu zai girma har girman da zai amfane ni ina shekara 120 a haifa min yaro ko sai ya ce musu fa bima tubashiruni to naji duk na ce muku bai da daraba ko sai ya ce to bayan wannan fada me kuma za ku yi min albishir saboda shi so yake ji alheri kudin a bakin su karu sai suka ce basharnaka bil haqqi fala takum min alqanitin a mu dai wannan din dai muna maka albishir da gaske ne wallahi kar ka zama kana daga cikin masu wanda zasu ɗebe kauna a wajen ubangiji na samun rahama kala sai Annabi Ibrahim ya ce musu wa may yaqanut illa zaluna ai babu wanda zai ɗebe kaunar rahamar ubangiji wa may yaqanu min rahmatir rabbih ba wanda zai ɗebe kauna daga rahamar ubangijin sa illa qaumud zalun sai mutane batattu ba san ɗebe kauna duk abinda ko addu'a kai ka roki Allah ka roki Allah sai kaga ba amsa ba to karka waza ci gaba da yi dan manzon Allah yake cewa yake cewa inna allaha la yasta'jilu bi istijal ahadukum dayan ku yana ta addu'a yana ta addu'a kar ya ce ni ba amsa mun ba ma ya watsa nayi addu'a nayi da daddare nayi da safa nayi daren juma'a nayi ju ba amsa mun ba ya watsa to kar ya haka saboda ya ce inna allaha la yasta'jilu Allah baya gaggauta biya wa bawa bukata bistijal ahadukum saboda dayan ku ya zaku ayi a biya masa bukatar sa wannan haram yana da gaggawa san da yake san abu to idan bai samu ba shikenan kuma saboda haka lokacin bukatar sai yake so shi kuma Allah yana biyan bukata ne a wayanda suka roke shi gurgurdan maslaha wani lokacin ma sai kare addu'a sai ajiye maka ita sai ran lahira ba ma a duniya taka za a biya bukatar ba sai a lahira to ubangiji yana amsa addu'ar bawa ne gurgurdan maslaha saboda haka manzo Allah ya ce in muna addu'a mu dai kurin mu tsarkake addu'ar mu in mun yi kurin mun yi mu kuma ji a ranmu Allah ya amsa kar mu ɗebe kauna saboda ubangiji ya ce wato wa may yakunut min rahmat rabbih ba mai ɗebe kaunar rahmar ubangijin sa illa baluna sai mutane wanda suke batatu kala kuma ka dauko ma
kala fa ma kadukum ayyuhal mursalu
qalu inna ursalna
ila qaumin mujrimin
illa
ala lud inna lam najuhum ajma'in
lam ra'ata
qadana inna hala min al-ghabirin
sai annabi ibrahim yace musu fa ma kadukum to dai ku ban labari menene dai lamarin da dai wani abu kurin yanzu dan wani albishir din mu aka hado wannan gayyar na mala'iku suka zo suka yi min sai suka ce ai akwai wani labari sai yace musu fa ma kadbukum ayyuhal mursaluna ya ku manzanni menene dai lamarin ku akwai dai wani labari qalu sai suka ce masa inna ursilna ila qaumin mujrimina mu an ake mu je ma halakar da waɗansu mutane mujrimai kafirai su ne mutanen annabi Lutu ya ce yau na san da dalili dama yana nema ya ji ne to yanzu ya ji dan alkariyar tasa da alkariyar annabi Nuhun ba nisa an ce tafiyar wuni da kwana ne sai yake ce musu a can suratul Hud din inna fi halutan kun san fadda annabi Lutu a ciki kada kun je fa ku ɗebi alkariyar ku kife ta inna fi halutan kun san da annabi Lutu a ciki a can ne suke ce masa nahanu alama bi man fiha ayan mun fi ka sanin suwaye muminai da suke cin wannan alkariyar lanunajjiyannahu wa ahlahu za mu tseratar da annabi Nuhu da iyalansa wanda suka yi imani da shi illam ra'ata sai dai matarsa kaddana hamil gabirina ko lamin gabirina haka dai ina jin ayoyin su ya ko kuma na'am eh gabirina kaddana ha min gabirina
inna hala min al-gabirin
to wane zamu dauka
inna hala min al-gabirin
to inna hala min al-gabirin ko to saboda haka a can ahudin yana magaya musu cewa to ai ne na san zuwan kun nan dai ba da banza ba to amma in kun je hawajan harkar da mutanen annabi Lutu akwai annabi Lutu a ciki suka ce ai mun san wanda yake ciki duk kuma zamu tseratar da shi matarsa ne dai ita kan tana daga cikin wanda wato za ta fara cikin azaba to amma anan ubangiji ya zo da kissar a takaice a cikin suratul hijrin Allah yake cewa qalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin mu an tura mu ne zamu je mu halakar da wadansu mutane mujrimai mutanen annabi Lut illa ala lutin banda dai mutanen banda wato annabi Lut da iyalansa inna lamunajjuhum ajma'ina su kan zamu tsiratar da su gaba daya wato illa ra'atuhu banda matarsa kaddarnaha inna hal wannan karatun kuke ba ni kuma wancan nahudin nake nema
no
yace illam ra'atuhu sai dai matarsa kaddana inna hala min al-gabirina ita kam ubangiji ya kaddara tana daga cikin wanda su halaka shine al-baqi na fil azabi li kufriha ita kam za ta wanzu wato a cikin azaba
falamma jaa ala lutin al-mursalu
na'am
ala innahum qawmun munkaru
na'am
qalu bal ji'naka bima kanu bihi yamkaru
wa atainaka bil haqqi
wa inna lasadiqun
ubangiji yace falamma jaa ala lutin yayin da manzannin mu mala'ikun nan suka je wajen iyalan annabi lut ma'ana suka je wajen annabi lut da jama'ar sa wato falamma jaa ala lutin al mursaluna yayin da manzannin mu suka je wajen annabi lut da jama'ar sa kala sai shi annabi lut yace innakum qaumun munkirun ko munkaruna ko innakum qaumun munkaruna ku mutane ne baki mu ba mu san ku me ya kawo ku shi ma irin na annabi Ibrahim din yace musu mutane ne baki ba mu san ku ba qalu sai suka ce bal ji'inaka bima kanu fihi yamtarun mun zo maka da abin da mutananka suke kokonto suke shakka da suke cewa fatina bima ta iduna in kunta minas sadiqin ba dai azaba kake gadara da ita ba to mu ba za mu daina irin wannan aikin ba zo mana da azabar in gaskiya kake Allah ne ya aiko ka sai malaiku suka ce masa to mun zo maka da abin da mutananka nan suke kokonton zuwan sa ne shine azaba dama annabi Lut yayi addu'a cewa ubangiji ya rabe tsakaninsa da mutane wato wanda suke mujrimai suka ce masa wa atainaka bil haqi mun zo maka da gaskiya wa inna lasadiquna wallahi gaskiya muke fara cikin maganganun mu cewa mun zo za mu halakar da mutananka gobe da asuba dan Allah cewa wa inna mau'iduhum as-subuh Allah ne sun zo masa da lasar ne ya sauke su zuwa dare suka tattauna da su suka ce ya fita da daren nan da shi da iyalansa bisa umarnin Allah su kuma jama'a su za a halakar da su da asuba har sai ya ce musu yake alaysa su bi qarib shin asubar ma ba ta kusa ba mana shi yana ganin kurin a kife su ma saboda mummunan aikin su kalu suka ce balji ina ka bi ma kanu bi fihi yamtarun mun zo maka da abin da suke shakkar aukuwar sa ne wa atainaka bil haqi mun zo maka da gaskiya wa inna lasadiquna wala gaskiya muke fasir bi alika bi qit'in min al-layl
fasir bi alika bi qit'in min al-layl wa tabi atbarahum wala yaltafit minkum ahad mudu hadhu tumarun
ubangiji yace fasir bi alika bikita min al-layl sai suka ce masa to maza maza ka tafi da iyalanka wato cikin dare wattabi adbarahum su ka tura su su yi gaba kai kuma kana bin bayan su mana imshi kalfahum ka bi bayan su wala yaltafit minkum ahadun amma kada wani a cikin ku ya juya balle ya ga ikar dayan ku ya waiwaya balle ya ga irin azabar da ake musu an ce matarsa ta bi su amma da Allah ya ce ka ta waiwaya tana waiwayawa sai ita ma aka dauke ta a cikin wannan azaba din amma dai magana mafi inganci sun fita ba tare ma da ta san an fitan ba wanda kai je ɗebi mutanen san da suka imani da shi ya kama hanya ya tafi da su da umarnin Allah shine Allah ya ce wala yaltafir minkum ahad kada ɗayan ku ma ya waiwaya li Allah yara azim ma yanzu bin dan kada ya ga girman musibar da ta sauka akan wayannan mutanen wanda hasu to umarun wato ubangiji ya ce ku tafi zuwa ga inda aka yi muku wato umarni shine ku tafi Sham dan Sham suka koma daga nan wato saddum din
wa qadayna ilayhi dhalika lamra anna dabira ulai maqdu'un musbihin
ubangiji ya ce wato wa qadayna sai muka yi wahayi ilayhi zuwa ga annabi Lut zalika al'amra wannan lamarin cewa anna dabira haula'i maqtubun musbihin cewa bayan wa'annan kafiran za a girbe shi musbihin a lokacin asubahi ma'ana dabira haula'i za a karya musu kashin bayan su wato musbihin a lokacin wato asubahi shine ai yatimmu isti'lal wato isti'salihim bisabahi a lokacin da ubangiji zai gama halakar da su a lokacin asubahi waja ahlul madinati
yastabshirun qala inna ulai yudhi fala tabghun wattaqullaha wala takhudun qalu awalannan haganil alamin
baki sun zo su da la'asar da suka shigo gidan annabi Lut da la'asar mutanen annabi Lut sun ga shigowar bakin tunda sun shigo ta cikin gari ne duk sun gansu kowa sai zuba musu ido yake kuma ubangiji sai kaddar mala'ikun nan sai suka zo a cikin surar mazaje kyawawa su kuma yana daga cikin mummunan aikin su wato mummunan aiki na luwadi to suka wayannan mutanen sai suka fara gulmace wayannan bakin ina ne baki suka sa dan gangane yana bin su har gidan annabi Lut to shine ubangiji sai ba mu labari Allah sai ya ce waja ahlul madinati mutanen garin saddum din madina saddum din wato mutanen garin annabi Lut din kenan wato sai suka je sune mutanen annabi Lut suna neman labari anna fi bait Lut murdan hasanan cewa ai an ga wasu samari wato mazaje kyawawa a gidan annabi Lut yastabshuruna suna murna suna kwadayin yan dare ya zai ta neme su sai aikin alfasha da su to suka je suka sami annabi Lut cewa mun zo ne muna son zamu magana da wasu wasu baki mun ga wasu samari a gidanka baki mun zo zamu magana da su kala sai annabi Lut ya ce musu inna haula idaifi fala tabahun wayannan baki na ne dan Allah dan annabi kar kunyata ni ce baki na ne ku yi hakuri dan Allah kar kunyata ni wa taqullaha wala tukuzun yace musu ku ji tsoron Allah wala tukuzun fi dhaifi kada man ku kunyata ni a cikin baki na saboda mai kunyi nufin mummunan aiki tare da su kalu sai suka ce masa awalam nan haka anil alamina shin ba mu ja kunnan ka bane mun hana ka daina magana ka daina mana magana idan muna wato akan mutane in muna irin wannan hidimar da mutane ka daina samu na bakin ka ba mu hana ka bane ai mun hana ka anil alamina ko kuma mun hana ka an idafatul alamin ai mun hana ka mun ce idan baka so to ka daina saukan baki a gidanka in baka so mu zo mu to ka daina saukan baki a gidanka wannan ko mun hana ka ka daina mana magana ko kuma mun hana ka idan irin wannan abu baka so to kar kana gayyatan baki gidanka to amma in dai ka gayyaci baki mu ka zaka ga mu
subhanallahi kala ubangiji sai yace haula ibanati in kuntum fa'ilin sai annabi Lut yace musu ga yayana nan in dai aure kuke so to ku zo ku nema zan aura muku ku je ku sadu da su ta hanyar abinda Allah ya halatta muku wannan sun malama suka ce banati ana nufin duk yayan al'ummar annabi yayansa ne ma'ana yana nufin yayan yan mata a gari ai ga gari nan ga yan mata ku je ku nema ku aura mana ku je ku yi abinda za ku yi da su cikin halaccin Ubangiji amma me yasa kuma za ku rika zai kewo mazaje kuna zai kema alfashar da tunda aka faru duniya ba mutanen da suka fara sai ku wato sai yake ce musu haula ibanati ga yayana nan mata in kuntum fa'ilin in za ku aura in kuna so wato ku je ku aure su ku biya bukatar ku sai suka ce masa لأمرك
إنهم لفي سكرتهم يعمهون
نعم
فأكثر من شهدوا مشركين
نعم
وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
إن في ذلك
لآية للمتوسمين
إن في ذلك وإنها
لبسبيل
مقيم
إن في ذلك لآية للمؤمنين
نعم وبنجي sai ya itiradi anan abinda malaman tafsiri suke ta itiradi ana wata magana sai a gito da wata magana Allah ce la'amruk na rantsa da rayuwarka ya Muhammadu Allah sai rantsuwa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wato yake cewa innahum lafi sakaratim ya'mahun su dai mutanen annabi Lutu wato suna baganniya ne wato a cikin wato bace-bacen su Allah ya ce fa akadathum sayhatu mushrikin sai tsawa malaika jibril sai musu kawa tsawa Ubangiji ya ce tsawa ta kama su wato mushriki na bayan gari ya waye a daidai lokacin hudowar rana da ya musu tsawa duk suka fada suka mutu kuma ya danna fuka-fikinsa sai da ya taɓo ƙasa ta bakwai ya cicciko alƙariyar gaba ɗayanta aka ce da aka ɗaga ta har sai da suna jin tasbihin mala'iku sannan sai aka kifo su aka kife su sannan kuma Allah bai bar su ba aka ci gaba da musu ruwan tsakonkwani a kansu ba za kuma a daina fahana tashin alkiyama ruwan tsakonkwani na wuta su yanzu suna kasa ta bakwai mutanen annabi Lut suna kasa ta bakwai saboda haka Allah ya ce faja'alnaha aliha safilaha sai muka maida saman kasar ya koma nan ne kasan wato kasan kafa shine bi arafaha jibrilu ila sama malaka jibril ya daga kasar sama wa askataha makalubatan ila ya juya ta kifata ya danno ta kasa Allah ya ce wa amtarna alayhi hijaratan min sijil sannan muka yi musu ruwa na soyayyin duwar watsu daga gidan wuta Allah ya ce inna fi zalika cikin wannan kissa da muka ambata muku na abin da muka yi da mutanen annabi Lutu la ayatun wallahi akwai aya wanda suke nuna kadaitakar Ubangiji subhanahu wataala amma gawa Allah ya ce lil mutawassimina ga mutanen da suke nazari kuma nazari irin na lura mutanen da suke kallo suke lura na Allah ya ce wa innaha lalle alkariyar annabi lutsun nan labi sabilin muqim ai tana nan alkariyar ku mutanen makka a kasuwancin kuna wucewa ta gurin me yasa ba za ku lorowa to ku dauki izina da abin da aka yi musu ba ai alkariyar bata gama rushewa gaba ɗaya ba afala atabiru me yasa ba za ku lura da laifin da suka yi kuma da sakamakon da ya biyo musu ba sun saba umurnin manzon su Allah kuma ya jirkake su a cikin azaba Allah ce inna fi zalika laaya cikin wayannan kissosi da muke ba ku masu karatu da masu sauraron karatu wallahi akwai aya akwai aya lil mu'mini daga dukkan da aya ga mutanen da suke so wato su yi imani ubangiji yace wa in kana ashabul aqatil la zalimin zamu kwana anan kuma saboda lokaci abinda muka fada daidai muna roko Allah mu daukakin sarki ya karba mana ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roko Allah ya gafarta mana Allah gafarta mana